Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Salisu Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar taimako da masu motocin dakon kaya suka yi sakamakon kona musu motoci da aka yi a Abba. Yan adawa a Jamhuriyar Nijar sun yi kira da a fito don karbar katin rijistar zabi. Za mu ji tasirin tallafi ga kananan ma'aikatan masana'antu da gwamnatin Najeriya ta yi. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
To, assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Papa Roma Francis ya bayyana jin dadinsa da ayyana Joe Biden da aka yi a zaman wanda ake ganin shi zai yi nasara a zaben shugaban Amurka a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho jiya Alhamis, a cewar kwamitin shirye-shiryen karbar gamar mulkin Biden. Zababban shugaban ya gode ma Papa Roma saboda sa masa albarka da kuma taya shi murna da yayi. Sannan yana mai gode ma Papa Roma din har ila yau saboda jagorancin da yake yi wajen yada zaman lafiya, sasantawa da kuma haɗin kan bil'adama a duniya, a cewar kwamitin shirye-shiryen karbar ragamar mulkin a wata takardar bayani. Biden ya kuma bayyana aniyarsa ta haɗa kai da Papa Roma don ɗaukaka abubuwan da suke da ra'ayi iri ɗaya a kansu, kamar mutunci da daidaito tsakanin dukkanin bil'adama da batutuwa irin su taimakama waɗanda aka danne da kuma matalauta, da ɗaukar mataki kan ɗumamar yanayi da kuma marabtar masu shigowa daga wasu ƙasashe. Biden ka iya zama ɗan ɗariƙar Katolika na biyu da aka zaɓa shugaban Amurka. Shugaba John F. Kennedy, wanda shi ma ɗan jam'iyyar Democrat ne, shi ne ɗan ɗariƙar ta Katolika na farko da ya zama shugaban Amurka shekara ta 1960. Shugabannin ƙasashen Turai da na sauran duniya jiya Alhamis sun jaddada cewa a duk lokacin da riga kafin cutar COVID-19 ya gama ingantuwa, ya kamata a wadata shi ga kowa da kowa a ƙarƙashin wani shiri na ƙasa da ƙasa da zai ci dala biliyan 28. Ba za mu iya galaba kan cutar ba muddin muka yi watsi da batun jinƙai, abinda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaya ma taron kwamitin yaɗa zaman lafiya na Paris Peace Forum kenan, wanda ke fafutukar neman mafita game da matsaloli iri-iri a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa na tsawon kwanaki uku an shirya shi ne da zammar tara dala miliyan 500 don sauƙaƙa gwaji, jinya da kuma samun rigakafin cutar ga kowa da kowa, ciki har da matalautan ƙasashe. Har yanzu China bata fito fili ta bayyana amincewarta da sakamakon zaben shugaban Amurka ba, kuma ta tura saƙon taya murna ga wanda aka ayyana a zaman wanda ka ci zaben, wato Joe Biden. Wannan ya zo da mamaki ga waɗanda ke ganin shugaba Xi Jinping na China, wanda ya gamu da matukar adawa daga shugaban Amurka Donald Trump, zai samu sa'ida sanadiyar sakamakon wannan zaben. Masu lura da al'amura na tunanin koshin China na bi ne a hankali har sai ta ga ƙarshen rikicin sakamakon wannan zaben, don haka take jira har sai bayan an warware al'amura game da ƙararrakin da gwamnatin Trump ta shigar, wanda hakan ke nuna alamar China ta kaddamar da wata sabuwar dabara wajen hulɗa da Amurkar. Ƙasar China na da masu jiyo mata abubuwan da ke ƙasa game da mabambantan ra'ayoyin siyasa a Amurka, da kuma wasu gogaggun masana harkokin Amurkar waɗanda ke mata fashin baƙin tartibin al'amari, a cewar majiyoyi. Wani sabon rahoton da ya fito jiya Alhamis daga ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na cewa an kashe wasu farar hula da ɗan dama a yankin Tigray na ƙasar Habasha a farkon wannan satin. Mun tabbatar da kisan wasu farar hula masu yawa, waɗanda alamu ke nuna cewa leburori ne ma waɗanda sam babu ruwansu da yakin da ake kan tafkawa a cewar Deferos Muchine Daraktan kungiyar Amnesty International mai kula da gabashi da kuma kudancin Afirka wata takardar bayani da aka raba ma yan jarida kungiyar ta ce wannan wata masifa ce mai matukar ban tsoro wadda sai nan gaba ne ma za a iya tantance barnar da ta yi saboda har yanzu hanyoyin sadarwa a katse suke a yankin na Tigray wasu jami'an tabbatar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa su bakwai ciki har da Amurkawa biyar sun mutu jiya Alhamis bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin Amurka samfurin Black Hawk ya faɗo lokacin wani aiki na yau da kullun a yankin Sinai na ƙasar Misra a cewar wasu jami'an Isra'ila da Misra gamayyar sojojin ƙasa da ƙasa masu saka ido MFO a takaice wadda ke kula da batun mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta Isra'ila da Misra ta shekara ta 1979 wadda kuma jirgin mallakinta ne ta ce bi daga cikin mamatan 'yan ƙasar Faransa ne da Czech hukumar ta MFO ta ki bayyana sunayen mamatan har sai an sanar da iyalansu mutum na takwas da ke cikin jirgin wanda shi ma ba Amurka ne ya samu mummunan rauni a hadarin kuma an kai shi wani asibitin kasar Isra'ila. Jami'an Isra'ila da Misra sun ce da alamar wani tsautsayi ne kawai ya janyo faduwar jirgin kuma babu wata alamar an kai mar hari. A ƙarshe makaman yaki da cutar corona na baya-bayan nan da kasar Finland ta bullo da su. Karnuka ne masu sunaye ko CET da kuma Mina. Waɗannan karnukan sun suno hamaman abubuwa An kai su filin jirgin saman Venta da ke Helsinki, inda ake amfani da irin baiwar jiyo ƙanshin abu da suke da ita wajen gano matafiyan da ke ɗauke da cutar a jikinsu. Karnukan sun yi suna ta yadda ma matafiya kan buga layi bisa raɗin kansu, don waɗannan karnuka uku masu aiki tare su sunsuna su.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu sai babu rahotanni inda zamu fara da bukatar neman taimako da masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya suka yi biyo bayan kona musu motoci a Abba a jihar Abia a lokacin zanga-zangar NSAS ga wakilin mu Alfonsos da rahotan
Masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya zuwa garin Aba na jihar Abia sun koka da cewa sun fada cikin wani hali mai tsananin gaske sanadiyar kona musu motoci da aka yi a yayin da ake gudanar da zanga-zangar neman a soke rundunar yan sandan SAS.
Sunana Malam Ali Babankiki daga Lafiyan Barebare na Sarawa State. Ina tsaye daga cikin wadda aka kona musu motoci a Abia State a Aba local government. An riga an muna barna. Mun gode Allah rayuwar durobobinmu da yaran mota ba wadda ya salwanta a ciki. Rokon da muke da gwamnati, mu ba mu da wasu harkoki masana'antarmu ke na wannan transporter. To an zo an kama su an kona ba mu san yadda za mu yi ba. So muna kai kukanmu ga gwamnati ta dubi wannan abun da idon taimakawa ta taimaka ta shiga cikin wannan magana.
Gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar da wannan abun ya faru?
Daga kan gwamnatin tarayya har gwamnatin jihar Abia State. Rokon da muke da gwamnati kenan.
Sunana Sale Umar daga Lafiya jihar Nasarawa. Ina ɗaya daga cikin wanda kone musu motoci a ba ɗan albasa. Motocin mu Lafiya an kone musamman sun kusan kaman sun guda bakwai. To ni kuwa mota na gaskiya tsakani da Allah bani da wani hanyar da ya wuce wannan mota ita ne ci na ita ne sha na mutanen mu na gida hankalin zai tashi musamman na Sarawa State tun da za su yi zanga zanga manyan mu suka hana su musamman ma shugaban NATO ya kokari aka hana su kuma suka ji suka amfani da magana manya suka hagura muna roƙon gwamnati ya taimaka mana ta dubi halin da muke cikin da ni ban da wani sana'a da ya wuce wannan kuma mota ne ita ne a waje na ita ne ci na ita ne sha na to a zaman da nake yanzu haka ina zanne ne haka bani da wani makama Ya samu cewa gwamnati ne dube mu da ido rahama.
To ko me gwamnatin jihar Abia ke yi game da wannan batun? Kenan tambayar da na ba Mr. Onyebuchi Ememanka mai magana da yawun gwamnan jihar Abia.
So governor set up a committee headed by the commissioner for specialities to ascertain the extent of damage.
Yace gwamna ya kafa wani committee a karkashin jagorancin commissioner mai kula da ayyuka na musamman domin gano matakin barnar da aka yi da gano masu dukiyoyin da aka barnata musamman dukiyoyin da ba na gwamnati ba da kuma bawa gwamnati shawara kan matakan da ya dace ta dauka. Yan wannan committee sun fara aiki yanzu haka kuma an ba su tsawon watanni uku su dubi batun da kyau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Yan adawa a jamhuriyar Niger sun buƙaci jama'a da su fito don karɓar katin rijistar zaɓe duk da yan adawar sun ƙaurace mu hukumar zaben ƙasar Sani. Haruna Mamman Bako na ɗauke da rahoton.
Shin yaya an adawa da suka ƙaurace wa hukumar zaɓe suka ji kuma kiran da suke yi wa magoya bayansu game da su je su karɓo katocin zaɓe iko a'a? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Isa Mare na jam'iyyar Modern Lumana Afrika ta Hamma Ahmadu mai adawa reshen birnin Kwanni.
Mun ba kowa dama tun da 'yan ƙasa na su sun ka tai an karubuta ta su amsa a bisu. Amma zaɓen bai da kyau gare mu ku kaɗan. Zaɓen matsaloli a ciki ba 'yan ƙanana ba.
Yanzu ni ka hana ku karɓi gurbin ku a cikin hukumar zaɓe tun da kuma amince magoya bayan ku su amsu takardun zaɓe.
Ba mu amsa gurbin mu saboda da sama da ƙasa ba mu yarda da su ba. Yudara a ciki sun riga sun yudar mutane na babu yadda aka yi mu amsa mu kai zaɓen mu ci nasara.
To in kun na ganin akwai yudara a ciki ai ku shiga a dama da ku kana ganin bai sa ku gano in abinda kuka shakka ku gano in haka dai ko ba haka ba.
Ko mun shiga ba a dama da ku saboda maki babu hanyar da zai shiga ka iska shiga mara kai in mutum rige tsane ka tsane ka ne sai dai abinda Allah ya kawai.
A rasa bangaren dan baba mamance ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki reshen birnin Kwanni na tambaye shi ko rashin jin sun kira magoya bayan su zuwa amsar katuttukan zaben ko wani salo ne na siyasa.
To rabon karta ai mutane na yan kasa kowane ya arliman nan wajen amsar karta koko ta hiya arliman yanci na duk dan kasar Niger shi kenan nan babu zancen jam'iyya. Inda zancen jam'iyya shi ke wurin kaɗin ƙuri'a wannan shi ko kamfani bata buɗa ba balle kaji menene tarayya za ta ciwa. Muna kira ga duk ɗan ƙasa ya taya amshi katin zaɓe. Mu a son samun ba mu ki duk wanda ya amshi katin zaɓe ba ya kaɗa ma jam'iyyar da inda tarayya. Nan na kakanin mu ce komi.
To ita kuma hukumar zaɓe ta ce ya kamata ai su ma jam'iyyu su gargaɗo magoya bayan su ko ya taya amshi kati.
A mu wannan a jam'iyyar PNDS tarayya ko ina inda ya kamata mu kai wakile inda an ka ba mu wakili mu aza wakili kamar na MRN kenan tunda bangaren adawa su bada mutun dai bangaren majority su bada mutun dai babu inda bangaren majority bata kai nata wakili ba mai hakki mata wurin rabon karti in an kai can na zaka magana delege tunda akwai jam'iyyar da Allah na sha tuba ko delege ba ta kai ko ina to wannan ba wannan bangare na muke ba yanzu zance rabon karti muke kowa da kowa shi yi kokari shi tahi shi amso kata dide.
To yanzu kai alhaji dan baba wadansu na gari tunda yan adawa mahiyanci da wuraren basu kai nasu wakile ba wannan ba ko tsoron a ga kamar rabon katin zaka akwai wani abu karkashin shi
incin su ne yana yawa akwai niyyar da sun kai soki soke da ita.
Yanzu haka dai kasar ta jamhuriyar Niger na canza kala zuwa saka rigar siyasa ana gab da zaben kananan hukumomi da zai share fage wa zaben gama gari da kasar za ta shirya a shekara ta 2020 2021. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoto kan bayyana shirin tallafawa kanana da matsakaitan masana'antu na gwamnatin Najeriya.
Jami'in Sumedan mai kula da shiyar Arewa maso gabas Isa Muhammad Doguwa ya yi bayanin ire-iren tallafin sannan kuma ya ce kyauta ne.
Tabe shi na gwamnatin tarayya da take so ta tallafa ma masu kananan masana'antu da kuma manyan da masu hidima ta kasuwanci abinda ya shafi masu zirga-zirgar ababen hawa sana'ilin ta kere-kere makaniki da sauran irin waɗannan su ne yau muke so mu kaddamar da wannan bangare na taimaka musu wurin dukkan jihohi 36 da muke da su a Najeriya suna ciki. Akwai jiha wani tsammanin abu da ya kai mutum 9,000 da su amfana cikin wani ta ce ba bashi ba ne ba kuma wanda zai tambaye ka sisin kobo a cikin wannan hidimar duk wanda ya tambaye ka cin ka bashi wani abu zai maka wata hanya na ka samu wannan abun kar ka bashi.
Shi ma dai jami'in gudanar da shirin a jihar Bauchi Abba E. Dauda ya yi bayanin abubuwan da za a gabatar domin samun tallafin.
Requirement din da za su shiga cikin wannan shirin dole sai sun zama to membobi ne na cikin wata kungiya ko association ko cluster da ya shafi wannan sanawoyin nasu. Individually ne kowa dole sai yana da BBN din shi da account number da kuma means of identification ko voter's card abin da zai tabbatar da cewa member ne a cikin wannan organization.
Daga bisani na ji ta bakin shugabannin kungiyoyin masu masana'antun game da shirin ba da tallafin.
Wana Bello Ino Beloji shugaban masu aikin ma'adanai na jihar Bauchi kuma ma'aji na ƙasa na aikin ma'adanai kuma shugaban manoma na rani na jihar Bauchi. A ruwa ya dauke za a shiga noman rani wanda suke noman rani suke noman rani su koma gona kuma masu aikin ma'adani wanda ayyukan zai tsaya a wannan lokaci yanzu da a zo a mana bayani ta yaya ne za mu yi mu ci gajiyan wannan tallafi kuma dama tuntun muna da ɗan duhun kai akan hanyoyin da za a bi a samu wannan tallafi.
Ni sunana Lami Magaji, ina representing 50 million African Women Speak Project a nan Bauchi. Zai taimaka musu gaya don kamar mu a 50 million African Women Speak Project bamu cika bada kuɗi ba, in fact bamu bada kuɗi, amma abinda muke yi shine mu idan mun jo hanyoyin tallafi da ko daga wajen gwamnati ko daga wajen individuals zamu saukar da shi ma mata so that za su amfana da shi. One of kwai mata da yawa da suka zo a karkashin 50 million African Women Speak domin su amfana da wannan tallafi da federal government magnanimously suke ba ma mata.
Sunana Abdullahi Muhammad na bayi shugaban kungiyar Acaba da ke nan na jihar Bauchi. Abinda Semeda take yi saboda yin tana wayar da kanmu kuma tana kokarin tallafa ma jama'anmu. Alhamdulillah bukatun mu shine dama kullum abinda muke ga Semeda ta ga federal government ba sana'an da take taimaka ma talaka a Najeriya kamar sana'an Acaba da keke, saboda shine zaka ga wanda yana da ilimi yana yi, wanda bai da ilimi yana yi, wanda yake noma yana yi, wanda bai da sana'an komai ma yana yin kasuwa. A nan Bauchi local government card ina da member 16361.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro don labarai masu sahihanci. Ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na ci gaba da mai da hankali wajen sake salon yadda take tunkarar matsalar tsaro a cikin kasar ta hanyar kara samar da nau'o'i daban-daban na jiragen yaki ga sojojin saman kasar. A dai wannan mako mai karewa ne aka ga babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya na ta kai komo daga Kainji zuwa Makodi zuwa Ibadan. To ko takamaimai menene makasudin wannan kai komo nasa? Tambayar kenan da na yawa kakakin sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ebikunle Daramola.
It was also in Kainji to assess ongoing projects that are aimed at putting in place infrastructure that will house the personnel and of course the aircraft which is the Super Tucano A29 Super Tucano.
Yace babban hafsan ya je Kainji ne inda ya duba aikin inda za ajiye manya-manyan jiragen yakin nan, wato Super Tucano da ake saran isuwar su Najeriya daga Amurka, waɗanda za su taimaka wurin takarwa sosai a yakin da ake da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A Makodi kuma nan ne inda za a ajiye manya-manyan jiragen yakin nan samfurin JF-17 Thunder da aka sayo daga kasar Pakistan, waɗanda su ma za su taka rawa wurin samar da tsaro a cikin kasar. Ana kuma aikin wasu gyaran wasu jiragen yaki samfurin F-17 waɗanda ake aikin wato ƙara musu tsawon rayuwa a ci gaba da yaki da ake yi da 'yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar. Sannan akwai kuma ƙarin wasu manyan jiragen yaki samfurin na F-17 wato guda 7 da za a aike da su kasar China da za a masu gaggarumin gyare-gyare a kamfanin da aka kera su tun farko.
The original equipment manufacturer there in China.
Kwararre kan yaki da ta'addanci a Najeriya, Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu, ya ce lalle kam tara kayan yaki masu yawa irin wannan lokaci a kuma lokaci guda zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar tsaro da kasar ke fuskanta a halin yanzu.
Makamai na jira jirgin sama da ake samu tun ba ma shi na leken asiri ba, suna da tasiri sosai na wajen kowane irin yaƙi. Ka san yaƙi yanzu ya koma yaƙi ne na sani, yaƙi ne wato da ake kira intelligence da kuma kayan aiki, wato shi technology. Ba yaƙi ne na ƙasa ba aka fi ba da ƙarfi. In ka tuna yaƙin Gulf da shi George, da shi Bush ya yi, Bush baban George Bush, ai sai da aka gama tarwatsa sojojin Iraki a Kuwait kafin sojojin ƙasa suka bi suka wanke. Ko ina yanzu a duniya an fi ba da ƙarfi ga irin waɗannan yaƙi. Don haka za mu ce tara irin waɗannan jiragen yaƙi ya kasance muna da su kuma masu aiki abu ne da ake jin zai yi tasiri. Da kuma yaƙi ne da muke fama da shi na yaƙin sunkuru wanda ba a yin ta gaba da gaba. To irin wannan abubuwan ta abin da ya kamata ya amfani da jirage da za su tara asiri, sannan abin da jiragen sama a yi a tarwatsa su, sannan na ƙasa su bi su share. Ba shakka in muna da irin waɗannan jiragen yaƙi gaskiya za su taimaka.
Kazalika a karan farko gwamnatin Najeriya ta kuma samarwa mayakan saman kuraman jiragen nan marasa matuƙa waɗanda za su iya tattaro bayanan sirri na idan ganye da inda abokan gaba suke, sannan kuma su kai musu hari. Wannan na nufin yanzu Najeriya ta zama ƙasa ta uku kenan a duniya da za ta fara amfani da irin wannan kurman jirgi, baya ga China da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ƙwararre kan sha'anin yaƙi irin na sama, Wing Commander M.I. Salman ya mana ƙalin haske dangane da irin wannan jirgi.
Jirgi mai tuka kansa wanda bai da matuki kuma mai iya amman bama-bamai. Jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda suna yake. Kuma shi bambancin shi wannan da aka samu yanzu shi ne cewon yana da makamai. Ko kuma ƙananan su idan suka su abinda suke shi ne ISR wato intelligence, surveillance and reconnaissance, za su gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke, su bada coordinates, sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage za su kai farmaki, su suna can sama suna gaya ma jirgin a ka bi hagu ka bi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancan suka je. Amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can, camera mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a ƙasa. So wa'annan operators din zai iya yiwa shi operator, wannan operator ma zai iya yiwa yana ko Abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a Maiduguri. Kuma idan aka gani aka ga cewa wa'annan lalle yan ta'adda ne da sauransu, za a iya sakin wannan makamin ko kuma za a iya kai masa hari. So bambancin shi kenan da irin wanda ake da shi da kuma irin jirage. Su jirage na farko sai an tuka su, na biyu wato suna da matuki kenan. Sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa ɗaya ba idan ya dade kenan, wani ba zai kai haka ba. Shi wannan ko zai kusan awa 31 yana sama, dare da rana da yamma da duka. So abinda ake cewa real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement, kowane lokaci za a iya ana ganin abinda ke wakana a wurin, za a iya maida martani, za a iya kai farmaki.
Professor Muhammad Tukur Baba yace akwai kuma ƙarin alfanu sosai bisa amfani da irin wannan jiragen yaƙi.
Shi kansa mallakan irin waɗannan jirage na yaƙi ba ko da kuma na tara asirin ƙasa, sanin abokan gaba cewa kana da su, su kansu yana kawo ba shakka ga zukatan abokan gabanka, don sun san kana da su zaka kuma iya amfani da su. Ana kiran wannan wato shine policy na deterrence, cewa ka san abinda nake da shi, don haka zaka yi shakkan kawo mini hari don ka san sakamakon abinda zai biyo haka. In na tashi ba zan ma da wasa ba. Muddin da waɗannan jiragen suna aiki, su mutane mu sun yi amfani da shi suna gyara ko kuma muna da wata yarjejeniya na gyara su cikin gaggawa, gaskiya za su yi tasiri. Don haka sojojin sama ya kamata a ƙarfafa musu da wannan.
To ko tiyaya waɗannan jirage za su taimaka wurin samar da tsaro a Najeriya? Har ila yau ga Wing Commander Musa Isa Salmanu.
Shi unmanned aerial combat vehicle wato jirgi mai tuka kansa wanda bai da matuki kuma mai iya amman bama bamai. Jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda suna yake, kuma shi bambancin shi wannan da aka samu yanzu shine cewa na daya yana da makamai, wato a da ko kuma kananan su idan suka su abinda suke shine ISR, wato intelligence surveillance and reconnaissance, zasu gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke, su bada coordinates, sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage za su kai farmaki su suna can sama suna gaya ma jirgin a ka bi hagu ka bi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancin suka je. Amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can camera mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a kasa. Ita wannan operator ma zai iya yiwa yana ko Abuja ma, amma yana kallon abubuwan da ke wakana a Maiduguri. Kuma idan aka gani aka gan cewa wa'annan lalle yan ta'adda ne da sauransu, za a iya wannan makamin ko kuma za a iya kai masa hari. Su jirage na farko sai an tuka su, na biyu wato suna da matuki kenan. Sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa ɗaya ba idan ya dade kenan, wani ba zai kai haka ba. Shi wannan ko zai kusan awa 31 yana sama, dare da rana da yamma da duka. So abinda ake cewa real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement, kowane lokaci za iya ana ganin abinda ke wakana a wurin, za iya mai da martani, za iya kai farmaki. Saboda haka bambanci wannan abun kuma kenan, kuma wannan tasirin shi kenan.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan jirage za su yi domin ƙara inganta tsaro a ƙasar. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yawan kamakaman masu rajin kare demokradiyya ƙarƙashin sabuwar dokar tsaro da sauran dokoki a Hong Kong na ci gaba da ƙaruwa. Da dukkan sabbin kamakame, jam'iyyar kwaminisanci ta China tana ƙara rusa ikon cin gashin kai na Hong Kong da kuma rashin mutunta 'yancin ɗan adam. A kwanan nan hukumomi sun kame masu rajin kafa demokradiyya 8 a Hong Kong gami da mambobi 5 da ke zaune a majalisar dokoki. A cewar 'yan sanda, an tsare su ne a matsayin wani bangare na binciken tattaunawar da aka yi rikici ranar 8 ga watan Mayu game da wanda ya kamata ya sarrafa wani muhimmin kwamiti a majalisar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana cikin wata sanarwa cewa kamun waɗannan 'yan majalisar watanni shida bayan aukuwar lamarin da ake magana a kansa cin zarafi ne na tilasta doka don dalilin siyasa. Tursasawar da gwamnatin Hong Kong ta yi wa wakilan masu rajin kare demokradiyya da ƙoƙarin murƙushe 'yan adawa manyan misalai ne na ci gaba da haɗa kai da jam'iyyar kwaminisanci ta China. A ranar 23 ga watan Oktoba, an kama wasu mambobi uku na tsohuwar ƙungiyar ɗaliban da ke ikirarin samun 'yanci ga Hong Kong a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa kan zargin wallafa labaran da ke ingiza ɓallewa a dandalin sada zumunta. Uku sun haɗa da tsohon shugaban ɗalibi Toby Chung da tsaffin mambobin William Chang da Yini Ho. Kasar Amurka ta Allah wadai da kamun da aka yi musu, tare da yin kira ga mahukuntan Hong Kong da su saki waɗanda suka rage nan take. Kasar China ta keta alƙawuranta na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin sanarwar haɗin gwiwa tsakaninta da Burtaniya a shekarar 1984, yayin da jam'iyyar kwaminisanci da muƙarrabanta na Hong Kong suka murƙushe 'yancin cin gashin kan da aka yi alƙawarin na Hong Kong, tare da lalata darajar Hong Kong ga 'yancin ɗan adam gami da 'yancin taron lumana da 'yancin faɗin albarkacin baki. Amurka tana tare da mutanen Hong Kong. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.